Haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin yan jarida.
Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin yan jarida sunana Zahra Aminu Fage a cikin shirin dandalin yan jarida na wannan mako za mu kawo muku tattaunawa ta musamman akan yancin yan jarida da yancin fadin albarkacin baki wakilin murya Amurka ya tattauna mana da kwararrun yan jarida a zauren tattaunawa Ga Nasiru Adamu El-Hikaya daga birnin tarayya Abuja a tattaunawar su da bakin yan jarida.
Masauraro barkamu da wannan lokaci inda zamu zanta. Cikin wannan zauri ina tare da Ibrahim Babu Suleiman wanda kwararre ne ko sananne ne zan ce a Najeriya ta fuskar aikin jarida musamman ma a yanar gizo. Sai kuma Salim Sani Shehu wanda dalibi ne wanda ya samu kwarewar aikin jarida a gidan radio da talabijin na Jigawa. Ibrahim Babu Suleiman ina fara da kai a gargashin demokradiyyar nan da muke ciki. Shin kuna da cikakken aiki da kuke gudanar da aikin ku?
Mun samu gagarumin nasara a wannan lokaci a kasancewar yadda harkoki na kafafen sadarwa ta yanar gizo ta fito Najeriya lokaci kankani kaga jama'a da dama dan shekara 70 ma zaka same shi yana faman lallikawa yana kuma karanta labarai wani lokacin ma har yana daura labari sai dai a kwanakin baya an samu wani dan matsala wanda majalisa ta tattauna yadda za a dakatar da fadin albarkacin baki a kafafen sadarwa da suka kunshi Facebook, Twitter da dai sauransu wanda wannan abun bai samu nasara ba in kai la'akari da kasashen duniya irin kasar Turkiya zaka ga cewa harkan kafa yanar gizo ta taimake ta gurin hana juyin mulki wanda a ƙarshe za ka ga shugaban kojejiyar nan yayin magana kan cewa an soke Facebook, Twitter da sauransu saboda da wannan hanya ya bi nasara to bari ya dakile wannan harka idan ka dawo nan cikin gidan Najeriya idan ka duba ko shi wannan gwamnati da muke tare da ita shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kafafen sadarwa ta yanar gizo tana ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da gagarumin nasara wurin nasararsa a shi kaiwa ga gashi na dorewa su a kagan mulki ta shugaban Najeriya wanda an samu tagomashi sai dai ana samun matsaloli akwai hakikanin yan jarida suke bada labari akwai kuma inda suke shiga rigunan yan jarida suke bada labarin da bai inganta ba
kafin mu da mu ji waɗanda suke shiga rigunan yan jarida Salim me zaka ce lokacin da ka shiga kwarewar aiki a gidan radio da talabijin na Jigawa me ka lura yadda yan jarida ke gudanar da aikin
wato alhamdulillah abinda na lura aikin jarida ba aiki ne na rago ba aiki ne wanda shi jajirtacce ne zai walau namiji ko mace duba da yanda suke samun wahalhalu da yanda suke nemo labaran da yanda suke gyara su da yanda suke tace su har al'umma su saurara su san me duniya take ciki a kai idan muka dauka lokacin da muke wajen ko kuma lokacin da muke koyon wannan aikin mun yi tunanin aiki ne dan gangani muna zuwa bai fi mu yan awanni mu fito ba sai muka gano cewa awa sama da 8 ma ba za ta isa a gama wannan aikin ba duk da labaran da ake yi ana yin su ne sau daya kuma ana yin su ne bai fi minti 30 ba amma awa 8 ba ta iya hadawa a gama wannan labaran cikin wannan lokacin saboda wahalhalun su da yanda ake samun matsala kamar akwai lokacin da muna cikin hada labaran bayan mun gama su mun tafi studio inda za a je a yada labaran sai aka kawo mana sabon labari kuma ana so a sashi shine zai zama labari na farko to sai a wannan lokacin na gane cewa gaskiya dole sai mutun ya jajirce
ya aski kun dauki labarin ko dai kun bari sai wani sai a gaba kuka dauki shi
an sa labarin amma an sa shi ne lokacin da kowa ya jijiki a lokacin da ake sashi din
Ibrahim Baba ka ce akwai masu shiga rigunan yan jarida suna aiki su waye ne
zaka samu yan amore haka kawai mutun ya je ya sayi wayarsa Android ya zo ya sa data kawai ya zo a samu wani labari ko jita-jita titi ana yadawa kawai sai dauka sai buga labarin, wanda ka'idan dauko labari ba haka yake ba. Kowane labari akan dauko shi ne ta hanyar wakili, sai an tabbatar kafin ka kai ga rubutawa a bangarorin ka. In ka dauki bangarorin da suka musamman mu a shafunan mu na Hausa, na abin da shafi Facebook da Twitter, akwai irin su BBC Hausa, BOA Hausa, Rariya da sauransu. To duka waɗannan akwai waɗanda suka shiga rigunan suka bude irin waɗannan sunaye, sai su zo kawai sai su dauki labari. Misali sai su ce Nasir Adamu Elkaya ya ce kaza kuma a shafi na BOA. To kaga wanda bai san labari ba ko bai san harkan Facebook ba, yana karanta wannan labari zai dauka kan cewa lalle haka ne Nasir ne ya faɗi, amma ko ba haka din bane. Wanda duk waɗannan kafafan da suka yi fice, akwai dan alamu da ake gane su. Ba kowa ne yake zama dan jarida ba, amma a yanzu kusan kowa ya zama dan jarida.
Salim, yanzu ya kake gani da kai wannan aiki, kaji kana sha'awar aikin ne da yake da watakila ka dauka aiki ne mai sauki, ka zo ka samu wani aiki ne wanda sai an dage ake yin sa, kana sha'awar yanzu ka zama dan jarida?
Alhamdulillah, ina sha'awa in zama dan jarida, har in fuma wanda yake mun tambaya yanzu, to Malam Nasir Adamu Elkaya, saboda yanda na ga abun da kuma yanda yake da kuma yanda zaka samu kwarewa akan harkokin abun, ina addu'ar in Allah madaukakin sarki ya bani dama zan yi kokari in ga ko da wannan karatun na gama, a karatu na gaba in samu fada bangaren jarijan ne, ko da zan su dawo farko ko kuma in dawo a mataki na farko na fara aikin ko kuma karatun jarida.
Ibrahim Baba, kwanaki ko in ce 'yan watannin baya akwai wani kuduri da aka kawo gaban majalisar dattawa da ke neman jagorantar waɗannan ko tantance irin labarun da ake yadawa ta yanar gizo, sai kuma kuka ce san ba ku yadda da wannan kudurin ba, har daga baya dai majalisar ta yi watsi da shi. Me yasa kuka ɗauki wannan matakin?
Abin da ya faru shine ana so a sa takunkumi ga hana rubutu ko kuma ga hana labarin da zai shafi harkan yanar gizo, wanda wannan in ka duba ba zai yi ba kuma ba zai bada fa'ida ba, domin ita gwamnatin kasa ta bada dama ko fadin cewa kowa iya da yancin fadin albarkacin bakinsa, wannan kuma wannan shine adalci kuma shine daidai. To haka kurun kuma
wani lokacin ana ga kuna wuce gona da iri, kaga mutum ya sa hoton dan siyasa ya suke shi da jan fenti ko ya juye kansa ya yi sam kasa, ko wasu abubuwa irin waɗannan, ko wani ya rubuta wani wane ya ci taliyarsa ta ƙarshe. Wataƙila irin wannan tsokana da kuke yake sa ake neman kafa wannan dokar,
amma mafiya yawa waɗanda suke irin wannan rubuce-rubuce ba su san ciwon kansu ba. Kawai zaka ga mutum ya zo ya sa dan wake da kofin ruwa a gefe, ya ɗau hoto ya saka a duniya cewa gashi ya ci abinci, wannan kana ganin sa ka san akwai ƙaranci a cikin lamarin. Haka zalika cin mutuncin wani ko ka ɗauko hoton wani sanata ya zo bai iya sa riga ba, ko wani kyamara ta karkata rigan ka zo kana yaɗawa ka ce wani bai iya sa riga ba, kaga duka wannan harka ce ta cin mutunci. To babu shakka in za a samu harkan da za a yi control wannan, a samu a magance irin wannan abubuwa, muna goyon baya. Duk da ita hukumar Facebook ta yi alƙawarin cewa za ta hana sanya hotuna na batsa da wasu abubuwa, in ma ka duba za irin abin da yake tafiya a Facebook za ga irin hotunan da ake nuna tsirara-tsiraran nan kusa yanzu babu su. To duka suna ɗaukan matakai na irin waɗannan, ko kuma kai akwai inda za ka shiga a cikin harkokin rubuce-rubucenka, misali ka sa banza to sai kai blocking, to koda za a zo a yi zagi a ce banza ko nagu, daga wannan kalma ta fito a irin wannan pejin naka za su yi blocking wannan. To su hukumar Facebook suna iya kokarin su, mu ma kuma sai mu yi iya kokarin mu wurin wayar da kan mutane cin mutunci da nuna abin da bai dace ba, duk duniya ke gani. In ka dauki harkar radio ko TV iya garin ku ne ko iya jihar ku ake ji, amma shi Facebook ko Twitter ko social media duk duniya ake gani. To dole mutum ya yi kokari ya iya samu kansa mutunci ta wannan hanya.
Tabbas akwai bambanci tsakanin da ake watsa shirye-shirye tsakanin kafafen labaru na nan cikin gida Najeriya da kuma na kasashen waje, musamman ma na kasashen Turai din nan. Salim, kai da ka je gidan radio da talabijin na Jigawa, in ka kwatanta yanayin aikinsu da irin waɗancan kafafen me zaka ce?
Wato kwarewa ce take bambanta da kuma kayan aiki. A munan ƙasa Najeriya ko in ce ƙasashen baƙar fata wato Afirka, ana samun matsala ta kayan aiki, ko kuma akwai kayan aikin yanda za a sarrafa su ne ba za a iya ba. Idan kai consider da su kun kai la'akari da su ƙasar Turawa da suke su ne uwa ko kuma su ne waɗanda suka ƙirƙiro waɗannan abubuwan, sun fi ƙwarewa sun fi samun iya aikin a kan mu baƙaƙen fata da muke ɗauko waɗannan kayayyakin aikin muke cewa za mu yi amfani da su.
Salim, ina magana ne misali kamar yadda zai wu kaga akwai bambanci tsakanin kafar yada labarai ta gwamnati da kuma komi zaman kanta ko kuma irin kafafe na kasashe waɗanda demokuraɗiyya ta riga ta zama wando da riga a wajensu.
Wato ita kafafen yada labarai na gwamnati ana keɓance su ne akan iya wasu labarai da za su iya saba, ba sa sa labaran da za su shafi gwamnati kai tsaye, ko da ma ba za su shafi gwamnatin ba, je akwai wani tangarɗa a ciki ba a barin su ko kuma ana sa doka akan su. Idan kai la'akari da kuma sauran gidajen yaɗa labarai ko kuma gidajen sadarwa na zamani, za ka ga cewa su suna da 'yancin gudanar da labarinsu kai tsaye sakamakon ba gwamnati ce take lura da su ba ko take daukan nauyin su.
Nan shirin dandalin ɗan jarida na wannan mako zai dasa aya, sai kuma wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawar. Yanzu a madadin wanda ya taimaka wajen kammaluwar shirin, wakilin murya Amurka a Abuja, wato Nasiru Adamu El Hikaya, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Gaida Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Sunana Honorable Abdulhalal Haruna Rinka, dan majalisa mai wakilta karamar hukumar Safana. Yanayin dai da muke ciki yanzu sai dai mu yi addu'a domin mu abin ya yi da tabarbarewa musamman Safana ta Arewa. Kusan yanzu abin ya zama ruwan dare kullun ne, yau gobe jibi, babu ranar da ainihin su wa'annan ƴan ta'addan ba su shigowa ko dai su dauki dabbobi ko kuma su dauki mutane.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a na sabon shiri na tsaka mai wuya. Shirin da yau zai juya akalansa zuwa ga harkokin rashin tsaro da ake ci gaba da fuskanta a wasu jihohin Najeriya, musamman jihohin Arewa maso yammacin Najeriya. Muna maganar jihohi kamar na Katsina da Zamfara da kuma jihar Sokoto, wanda akan haka ne wakilinmu da ke can Katsina Sani Shu'abu na malumfashi ya gayyato mana shugaban jam'iyyar APC da kuma shugaban jam'iyyar PDP na jihar Katsina din domin duba yadda wannan abu ya shafi ita Katsina da kuma makwabtanta. To Sani, bismillah.
Jama'a assalamu alaikum, kuma barkamu da warhaka. Ga mu a cikin wani sabon shiri na tsaka mai wuya. A yau za mu diba al'amuran tsaro ne da ya addabi Najeriya, musamman arewaci. A arewacin ma, idan ka cire jihar Borno ya arewa maso gabas, idan ka cire ta, to babu jihar da take bi mata wajen rigingimu na hare-hare da 'yan bindiga ke yi ba kakkautawa. Hakan ya sanya muka samu jigogi 50 dattawa guda biyu, wato mai girma chairman na APC
C2S2 maslaha,
sai kuma mai girma shugaban jam'iyyar PDP a jihar Katsina
Salisu Yusuf Majigiri.
Lakai dai abinda muke son mu diba kamar yadda shimfiɗa ya zo shine batun tsaro. Al'amuran nan ana ta fama da su tun ɗan shekarun baya haka. Shin ya aka yi wannan al'amari ya kawo hayya zuwa wannan lokaci ana ta fama da shi? Bari in fara da jam'iyya da ke shugabanci a jihar Tukuna, Chairman APC.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To malam Sani, da farko muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana wannan saduwa a wannan farfajiya mai albarka. Muna addu'a Allah ya sa duk abin da zamu tattauna nan gurin ya zama alkhairi, kuma ya zama hanyoyi ne zamu gano waɗanda za su ƙara taimaka mu hukumomi wajen dakile wannan matsala wanda muka gada. Ishu din maganar tsaro, kamar yadda ka sani, ba wani abu ne ba wanda aka fara shi jiya ko shekarun jiya. Wani abu ne wanda jam'iyyar ta APC mai albarka ta gada daga wurin tsohuwar jam'iyya mai mulki, jam'iyyar PDP. Sanin kowa ne a ƙasar nan an wayi gari maganar zuwa wurin ibada da musulmai da kiristoci ya ta'azzara. Sanin kowa ne a ƙasar nan an wayi gari duk inda zaka iske wata hukumar tsaro, na nufin headquarter na 'yan sanda ko na sojoji, zaka iske ko dai an sa duro-duro an tara hanya ko an haƙa rami a gaban headquarter ta inda ba mai iya zuwa ya shiga saida wannan protocol da aka tsara. Sanin kowa ne kasan nan an wayi gari duka in ka tattara headquarter duka da ake tankaho da ita a kowace duniya ta tsaro shine headquarter kasa. An kai hari headquarter ɗin sandan Najeriya a Abuja. So wannan abubuwa da yawa ire-iren su wanda muke tunanin Allah ya kawo lokaci su ne suka kaddara ma jam'iyyar PDP faduwa zabe a 2014 zuwa 2015. Alhamdulillah duka wanda sanye da aka taho a lokacin inda ka fara ambaton jihar Maiduguri mun san a lokacin akwai ƙarin hukumomi akalla guda 12 ko 13 kamar yadda ake cewa wanda suna hannun waɗannan mutane ƴan ta'adda to amma cikin ko Allah subhanahu wataala da kasancewan yadda aka fuskanci kalubale musamman na tattalin arziki mu a nan Najeriya da kuma sauran duniya yadda muke ciki yanzu shi mai girma shugaban kasar tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari wanda kowa ittifaki mutumin kirki ne Salihin Bawa wannan ma ya sanya har shi dan Najeriya ya kudaitu dan ya zo ya taimake shi san da ya amshi kasar nan babu wani abu bai ko bako an san yadda kasar nan ta zo kuma bakin kokari Allah ya taimaka ita barnar da ake yi a lokacin yanzu an Allah ya takaita mana ita dan mu ba mu dauka shi hidima ta tsaro wani abu ne wanda wani ke iya kirkirowa ko a filibin Allah ne ya kawo amma dai muna fatan Allah subhanahu wataala nan gaba kadan in Allah ya sanya mun samu yadda muke so abinda aka yi cikin shekara 16 ana yi yanzu cikin shekara 5 an samu saukin abubuwan nan da yawa kamar da kowa ya sani kace a rushe gidan nan yanzu cikin awa 5 ko awa 7 sai a rushe shi amma kace kana son ka ƙara mai da ginin kila sai ka dauki akalla shekara 2 so muna sa ran Allah ya so ya yarda da addu'o'in da ake yi in Allah ya yarda za mu samu saukin al'amura
to ba bari mu dawo gare ka Sai amanna PDP Honorable Salisu Yusuf Majigir.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
Kamar yadda shugaban jam'iyyar APC mai mulkin jihar Katsina Malam Shute magana. Wannan magana da yayi ita ce ciwon mu, ita ce matsalar mu, ita ce kuma wadda ta hana jam'iyyar APC ta samu nasara kan abu da yawa. Dalili kullun cin tuwo suke da miyar bara inji Bahaushe. Kullun da sun tashi za su ce maka ai shekara kaza lokacin gwamnatin PDP ba tsaro ba kaza ba kaza ba kaza sai su manta yau shekara ta 6 muke ciki ba PDP ke mulki ba musamman a jihar Katsina jami'ar APC ita ke mulki mulkin nan da take kuma a majalisa 100% ita ke da kujerun majalisa babu wata murya daya ta wata jami'a banda APC a majalisa a wajen zartarwa inda gwamna yake ko irin dan SN nan naje ka so mun to ba ba wata jami'a ba na APC ne 100% saboda haka gabaki ɗaya shekarun nan 6 da muke ciki yanzu da mulkin APC to kar su manta kamar yadda yace gidan nan za a dau lokaci ba a gina shi ba amma aka tashi rushe shi awoyi ne ka auna kaga kana rukun rayuwar al'ummar jihar Katsina wajen mutum miliyan 7 cikin shekara ta 6 kusan in tabbatar ma cewa kwanaki kadan ake tsallacewa a jihar Katsina ba a rasa rai ba ko ba a rasa dukiya ba a tsawon wannan lokaci kuma ina so in tunatar ma shugaban jami'ar APC na jihar Katsina cewa akwai bakin fuskoki na rashin tsaro wanda a gwamnatin PDP ba a san da su ba a gwamnatin PDP an san satar shanu amma ba a san satar mutane ba a yanzu ne aka zo da satar mutane a biya kudin fansa wanda wannan abu ba karaman tashin hankali bane a halakar da rayukan jama'a sannan a anshi dukiyar su a talauta su noman ma a hana su mu kuma nan jihar Katsina musamman kashi 90 da wani abu bisa 100 manoma ne a ce ma ba zuwa gona ba kiyo ina magana ci gaba so gwamnatin nan ta jam'iyyar APC kamar da ne shimfida shine a fahimci cewa shekaru na 6 kenan kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada kuma gwamnatoci suka yi rantsuwa cewa za su kare abin da ke cikin kundin tsarin mulkin nan cewa ainihin ita makasudin yin gwamnati ma shine a kare rayuka da dukiyar al'umma sannan kuma da walwalarsu wannan walwalar fa wanda constitution ya magana ta kunshi kiwon lafiyar su yadda za su ci abinci yadda za su yi karatu da sauran sannan tsaran rayuka da dukiyoyin a yau ba magana tsaran rayuka ba magana tsaran dukiyoyin ba jin dadin ba walwalai saboda haka a takaice gwamnati ta gaza kamar yadda a bayyana a jihar Katsina ga bayanai nan wanda suka gwada gwamnati ta gaza abin da ya kamata a tashi a fuskanci gaskiya Malam Shute ya koyar da akwai matsala in aka yadda kila a yi ƙara tashi tsaye don akwai bayanan da aka yi ta yi baya wanda suka yi ta gwada cewa ba amma yadda da matsalar da muke ciki ba sai kullun a tashi a ce ma PDP ta yi kaza PDP ta yi kaza lokaci ne
yanzu cewa na san cikin shekarar da ta gabata can wajen tsakiya haka nan najin wajen watan Satumba aka shiri na sasanci wanda shi mai girma Gabna Right Honorable Anil Bello Basari ya shiga dawa aka je aka kira wa'annan shugabannin su aka tattauna da su an sami sassauci na dan wani lokaci ba a sami harhare ba ko kuma sulhantar dukiya daga baya abin ya bijiro kuma kamar ma ba a tabbaye ba shin ya haka aka haihu a ragaya
to mallam sani kila shi shugaban jami'ar adawa ya manta cikin bayanan da yayi ya ce lokacin gwamnatin PDP abinda aka sani satin shanu mallam Salisu Goodluck na nan garin yana campaign na ƙasa aka halba mutum 134 a faskari kila in ka manta tarihi ba zai manta ba mu gwamnatin APC da kake magana mu dama tun da muka shigo tun 2016 da sulhu muka shigo ka manta sulhun wannan da aka shiga shine na biyu a 2015 da muka shigo ai mun shigo 20 in ka dauki 29 May aka rantsar da sabon gwamnati kafin ai take up 2015 aka shigo sabon gwamnati shekara shi kenan da shekara biyar ne kenan shekara biyar in ka dauka ka shigo gwamnati 2015 a watan biyar watan shida watan bakwai muna shiga 2016 muka fara sulhu saboda dama mun shigo da wannan kwantan miyar baren da yace ana cin tura ita saboda haka tunda muka shigo gwamnatin APC dama muna shigowa tashin farko because a wannan lokacin ma babu wani shiri da aka yi babu makaman da za a iya tunkarin waɗannan mutane da su saboda an riga an yi sake a baya sun tarin miyagun makamai ta hanyoyin da duka suke ina so in tabbatar maka da in baccin da Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu gwamnatin APC ta rufe waɗannan bodojin da ake shigowa da kai yanzu waɗannan mutanen da suke gudu yanzu ana tunanin Allah da an kusa cin karfin su wallahi da ba inda za su je ka san mutanen nan sun shigo har suna da rocket launchers so mu tun da gwamnatin APC ta shigo dama mun shigo da sulhu muka shigo sannan idan mutane za su iya ganewa ita gwamnatin tarayya wanda ita ke da haƙƙin kawo tsaron nan ɗan sanda da sojoji da duk wani jami'in tsaro yana ƙarƙashin gwamnatin tarayya ne tambayin farko da zaka fara yi shine girman shugaban ƙasar Tanzania da ya zo yaya ya iske ɓangaren tsaro a ƙasai jiragen yaƙi ne ya iske sojoji ƙasa ne ya iske wanda aka yi rekrutin wasu irin makamai ke da kwai because ai ba za ka ɗauki kawai don ka shugaba shugaban ƙasa kawai shikenan baka da gudun kana da soja sai ka tunkari mutanen da kila baka san irin ƙarfin su ba so ina so ka sani duka ishu din magana an riga an buru bi ne tun baya a wancan shekaru da ake wanda gangan man fetur kowa ya san nawa take lokacin akwai kuɗi ƙasai lokacin ne ya kamata a ce an tattalo kayan aiki a kalla ba shi sojan Najeriya yadda ya fi ce a sojojin ECOWAS dai halasta ma a ce an wayi gari sojan Najeriya bai da kayan da karo yadda banditin amma haka muka zo muka iske kasai a wannan lokacin so da muka shigo wannan gwamnati da wannan sulhu kamar na gaya maka an je an zanna an yi sulhu Allah subhanahu wa ta'ala aka samu tsawon lokaci ba ƙara samun irin wannan reaction din ba kamar kuma yadda muka bayani ai ita matsalai yadda ta taho in ka dauki yanzu munin ai access din Katsina da Zamfara kusan nan ne malaban wayannan mutanen
ta ga shi kuma malamai to wannan shine karshen kashin farko na wannan muhawara wacce kuma Allah ya kaimu mako na gaba zamu ci gaba da ita inda kuma zamu zo mu duba ya aka yi jihar Zamfara da ke makautaka da jihar Katsina ta samu nasarar samar da zaman lafiya a cikin jihar ta amma abin ya gagare ta Katsina din kuma me yasa shi gwamnatin jihar Katsina din ya bada kai buri ya hawaye shi ya gaji ya iyakacin kokarinsa game da harkar tsaron nan kuma ta gagare shi to yanzu sai mu yi muku ban kwana daga nan a madadin su bakin namu wato shugaban jam'iyyar APC na jihar Katsina Alhaji Shittu Maslaha da kuma takwaransa na jam'iyyar PDP wato Alhaji Salisu Yusuf da kuma shi wanda ya gabatar da shirin Sani Shu'aibu Malfashi tare da Grace Alheri Abdu da ta taimaka muka haɗa muku shirin muka kawo musu a madadin su duka ne Ali Mustafa Sokoto a Washington DC sai anjima
Don't cut him out, man. I'm cut.
Masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.